su shiga wutar jahannama suna kaskantattu, Allah ya saba mu cikin su. Ya ku bayin Allah ku kyale kowa, ku dawo wurin Rabbul Izzati wal Jabarut Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ce yayewa idan damuwa ta zo, shi ce biyan bukata idan ana da bukatuwa gare shi. Allah madaukakin sarki fushi yake da wasu daga cikin bayinsa idan ba sa roƙan sa. Allah ya ghadabu in tarakta su'alahu, Allah na fushi da kai idan ka daina roƙan sa. Wa bunayya adamu hina yus'al ya ghadabu, shi kuma dan adam idan ka dame shi da bani lokacin zai dinga jin haushinka. To hadisi ya tabbata daga al-Imam al-Bukhari, hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga mana a cikin wannan hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mana cewa Allah ya bude kafa da bayi za su roki Allah subhanahu wataala. Wannan addu'a da zami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ma min abdin muslimin, ba wani bawa muslimi in dai kai muslimi ne, ya da'u bi da'watin, zai daga hannu ya roki Allah wata bukatar sa, laysa fiha ismun, a cikin addu'ar babu zunubi, wala qati'atu rahim, a cikin addu'ar sababu yanke zumunta, illa atahu Allahu ihda salasin, sai Allah ya bashi dayan abubuwa guda uku. Abu na farko, imma an tu'ajjil lahu da'watahu, ko Allah ya gaggauta amsa maka addu'ar ka. Ran da ka roki Allah, a lokacin da ka roki Allah, a san da ka roki Allah, a wurin da ka roki Allah, Allah yana da ikon ya biya maka bukata nan take kafin ka bar wannan wuri. Ko ranar da ka roki Allah, Allah ya biya maka bukata. Ko a satin da ka roki Allah, Allah ya biya maka bukata. Ko a watan da ka roki Allah, Allah ya biya maka bukata. Ko a shekarar da ka roki Allah, Allah ya biya maka bukata. Ko kafin ka mutu, duka tu'ajjil lahu da'watahu. Wa imma yadkhiraha lahu fil akhirah, akwai wanda da addu'a da zai yi, Allah madaukakin sarki ba zai biya masa bukatar sa ba, domin a tsarin Allah, Allah ya rubuta sunansa a cikin sunan yan wuta. To amma dalilin wannan addu'a ba biya masa bukatar sa a duniya ba, sai Allah ya tara addu'o'in ya ijiye, sai kiyama ta tsaye an kira sunanka barau haladu, sai ka ce labbaika, Allah ya ce wuta, zo ka tafi wuta. Sai ka kama hanya za ka wuta, sai Allah ya ce a dawo da kai. A je a duba littafin addu'a, an yi wa'azin ƙasa ya roƙi Allah ba mu biya masa buƙatarsa ba, an yi na jiha ya roƙi Allah ba a biya masa buƙatarsa ba, an yi na ƙaramar hukuma ya roƙi Allah ba a biya masa buƙatarsa ba, a wurin tafsiri ya roƙi Allah ba a biya masa buƙatarsa ba, yayi sadaka ya roƙi Allah ba a biya masa buƙatarsa ba, sai Allah ya ce a tattara waɗannan addu'o'in a ɗora a kan sikeli. Ana dorawa sai ladan sayarin jayi zunubi, sai Allah ya ce to zo ka wuce ka tafi gidan aljanna. Sharadin an san addu'a na biyu kenan. Sharadin an san addu'a na uku, inji annabi Muhammad yace, wa imma ayyasrifa anhu su'u mislaha, akwai wanda Allah ya rubuta yau lahadi musiba za ta same shi na hatsarin mota. Misali, albarkacin addu'ar da yayi, kila ya roki Allah, Allah ya sa wani ya bashi kuɗi, sai Allah ya ce wancan ba zai baka ba, amma hatsarin da Allah ya rubuta yau zaka yi an fasa, baka samu kuɗi ba, sannan kuma baka yi mene ba, kaga Allah ya canza maka da abin da yafi zama mafi alkhairi. Ya ku bayin Allah, ƙasarmu na buƙatar addu'a, jihohinmu suna buƙatar addu'a, ƙaramar hukumarmu tana da buƙatar addu'a, a anguwanninmu muna da buƙatar addu'a, iyayenmu, ƴan uwanmu, kawunanmu, matanmu, ƴaƴanmu, yankinmu, addininmu, duka suna buƙatar addu'a. Mu dage mu roki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki yana cewa, kul ma ya ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum,
ma ya ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, faqad kadzabtum fasawfa yakunu lidhama.
Allah ya ce kul ga ya musu, ma ya ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, ina ruwan Allah da mu umbacin addu'o'in da muke yi, ai addu'a da muke yi ne ma yasa Allah madaukakin sarki ya damu da mu. To sai mu dage da addu'a. To akwai wasu sharadi da ake so duk wanda zai roki Allah ya bi wadannan protocol din, akwai su procedure da dole sai ka bi su, sai Allah ya karba maka addu'a. Abu na farko da ake bukata wanda in yayi addu'a Allah ya karba masa addu'ar sa, shine godiya ga Allah subhanahu wataala. Ya inganta a hadisi, annabi Muhammad yace duk mutumin da zai yi addu'a zai karanta suratul Fatiha, zai karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul Baqara, amanar rasulu, zai yi wa annabi salati, to sai Allah ya biya masa buƙatarsa. أن يبدأ بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بها كقول يا الله كيو الله كراري دواشي دجنجنا ككرورو تعالى سبحانه وتعالى sannan kai wa manzansa sallallahu alaihi wasallama salati Allah zai karba maka wannan ne dalilin da yasa Imam al-Qurtubi yace duk wanda zai rufa addu'a ya rufe da ayoyi uku na karshen surati yaqinu a ruwayar mu a karshen surati safati a ruwayar ku Allah subhanahu wa ta'ala zai biya masa buƙatarsa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
ana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun
wa salamun ala al-mursalin سليم والحمد لله رب العالمين
yace din mai roƙan Allah in yazo rufa addu'ar sai rufe da ayoyin nan uku Allah zai biya masa buƙatarsa abu na biyu al-i'tirafu bi-dhanbi wal-istighfar minhu duk wanda yake da buƙata wurin Allah duk laifin da kake wa Allah ka gaya wa Allah laifin da kake masa kai da shi in kai munafici ne kace ya Allah kai munafici ne kana munafurci Allah raba ka da munafurci Allah biya maka bukatarka Allah zai biya ma bukatarka sannan ka roki Allah gafara wannan roƙan Allah gafara zai sa Allah ya biya maka bukatarka shi yasa Allah yake cewa fala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna
fala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna
wallahu
wallahu huwal ghafurur rahim
fala yatubuna ila Allah yanzu ba za mu tuba zuwa ga Allah ba jama'a za mu tuba ko ba za mu tuba ba wa yastaghfiruna za mu nemi gafarar Allah ko ba za mu nema ba to wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai abu na hudu shine al-i'tira ku bi ni'matillahi wa shukru alaiha ka bayyana wa Allah ni'imomin da Allah ya maka ka gode ma Allah mu gashi Allah ya bamu rai wasu da nan cikin kabari Allah ya bamu lafiya wasu suna cikin asibiti Allah ya bamu zaman lafiya wani a police station ya kwana wani ya kwana gidan yari wani ya kwana hannunki da nafas duk sanyin nan da akai diyin da ake sanyin nan rana nan za ta fito ta same shi rana nan za ta fadi ta same shi a wannan wurin to duk yanda ka tsinci kanka ka gode wa Allah bisa ni'imomin da Allah ya yi maka kuma ka bayyana wa Allah ni'imar wannan ne dalilin da yasa annabi Yusuf a lokacin da ya zama shugaban kasar Masar kasar Misra tana da jaha dubu tana da local government dubu goma sha biyu amma da ya tashi bayyana wa Allah godiya bisa ni'imar da Allah ya masa sai ya ce rabbi qad ataitani minal mulki
rabbi qad ataitani من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
فاطر
السماوات والأرض
أنت
ولي في الدنيا والآخرة
توفني
مسلما وألحقني بالصالحين
قال النبي يوسف هنا قال الله بكاته ربي قد أتيتني من الملك يا وبنجي كادا أمم كاد أكرا من دكت في ملكك shugaban kasar Masar a lokacin kasar Misra tana da jaha dubu tana da local government dubu goma sha biyu amma ku dubi yanda annabi Yusuf ke kaskantar da kansa wurin Allah subhanahu wa ta'ala yau mu haka muke yanzu a taro fa kaga kansila na budawa wai shi ma babba ne kansila yace wa allamtani min tawili lahadis Allah ka sanar da ni ilimin fassara mafarki fadir as-samawati wal ard kai kaga halittar samai bakwai da kasai bakwai anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin allahumma tawaffana muslimina allahumma alhiqna bis salihin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah mun saurari ɗaya daga cikin masu wa'azin mu na ƙasa ustaz Abubakar Salihu Zaria ya gabatar mana da wa'azi na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi malamin da zai biyo mishi baya shine mataimakin shugaban majalisar malamai ta jihar Yobe ustaz malam Babagana malam Kiyari Imam shine zai zo domin gabatar da wa'azi a halin yanzu kafin ya iso zamu kira alarama Nafi Usman daga Bauchi ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam